نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساكة سادواء وانا مجلسي متارك البركة وانا مسلاتينا عثمان ابن عفان وانا نجيني نجوماء يومنا هلوغ المحرم hijrar maiki sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 8 miladiya ta 2021. A wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muke cikin tafsirin surat al-baqara, wannan shine majalisin mu na 248, inda muna nan a tafsirin ayar fadar Allah subhanahu wataala, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Kafin mu shiga karatu, muna karawa junan muta'aziya ta babban rashi da muka yi satin da ya gabata, ranar juma'a da ta wuce, na ɗaya daga cikin manyan malaman mu wadanda kuma suke da minna akan kowane ɗaya daga cikin malamai a yau da suke karantar da al'umma a wannan gari ko a wannan ƙasa tamu, shine babban malami limamin Quba Sheikh Muhammad ibn Abdullah Zarban al-Ghamidi. Wannan suna ba bako bane a wajenku, san duk wani wanda yake da alaka da addini, yake da alaka da sunna, yake da alaka da karatu shekara da shekaru, yana jin wannan suna. Ya hidimtawa ilimi, ya hidimtawa addini a wannan ƙasa, ya hidimtawa sunna a wannan ƙasa. Yan Najeriya ba yan Najeriya kaɗai ba, yan Afirka zan ce gaba ɗaya sun yi babban rashi na wannan malami, wanda rayuwarsa take abin buga misali ga mutumin da gaba ɗaya faɗi tashinsa a kan sha'anin addini ne da ilimi da yaɗa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na tabbata dukkan wani ɗalibi wanda ya yi karatu a jami'ar Islamiyya da wanda yake karatu a yau, wannan rashi zai ratsa wani zuciyarsa, saboda ya san babban amfanin wannan mutum, kusan shi ne za mu ce ya ƙara samar da wani fatahi sabo a ƙasar nan. Za ka iya kiran shi Fatihu Najeriya. Bayan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, ba mu san wani wanda ya ɗauki gabarin yi wa sunna gata ta ɓangaren ilimi kamar sa ba, ta fuskar ilimi ba wato kwatankwacin abinda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi wajen karantarwa, shi kuma wajen samar da masu karantarwa. Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, ya kare rayuwarsa wajen karantar da al'umma, wajen nuna musu sunna da kuma gargaɗinsu akan bid'a da shirka. To shi kuma Sheikh Zarban ya kare rayuwarsa wajen samar da waɗanda za su karantar da sunna ko ina ƙasar nan. Yayi kokari ya samar da matasa wanda ya kai suka yi karatu, kuma ya tabbibiya su lokacin da suke karatu har bayan sun dawo gida. Bai koyar da mu a aji ba, amma ya fita yawa daga cikin malaman da suka koyar da mu a aji, saboda yawanci waɗanda za su zo su koyar da kai wani banda wannan ajin ba za ka ƙara ganin shi ba, in ya fita sai kuma wani sati ya dawo, wani sai ya gama ma karantar da kai baka gama sanin cikakken sunansa ba, dan bai ba baka fuska ba. amma shi wannan kusan koyaushe yana tare da mu, kuma mutum ne mai kwadayin kwarai ya ga cewa dalibin ilimi ya maida hankalinsa akan karatu, ya gujewa dukkan wani abin da zai shagaltar da shi, kullun kokarinsa ya ga cewa masu karantarwa, masu wa'azi, masu ilmantarwa, du'a sun samu haɗin kai a junansu. Dukkan wasu abubuwan da za su kawo rarrabuwar kai, za su kawo hatsaniya da cece kuce da soke-soken juna, Sheikh Muhammad Abdullah Zarban yana ta kokarin ya ga ɗalibai ba su faɗa cikin sa ba. Kuna dai jin sautinsa duk shekara, sai ya bugo waya ya yi wa al'ummar musulmi na ƙasar nan fatan alheri, ya yi musu tunatarwa da faɗakarwa da jan hankali akan abin da ya shafi addini. Duk da cewa yana Madina yana fama da rashin lafiya, amma wannan bai hana shi ya bugo waya duk shekara don ya aji sautinsa ya kuma isar da saƙonsa. Saboda haka mutum ne wanda samun irinsa baya waya. Yanzu haka akwai manyan malamai masu da'awa a can ƙasar Saudiya da suke ta ƙoƙarin suna ta bina ta hanyar WhatsApp cewa da Allah mu rubuta wani abu akan wannan malami don ya zama abun koyi ga malamai masu karantarwa a jami'o'i. Ko da safen nan sai da na maida mu wani risala ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa masu kuma wa'azi ya turo min, ya ce don Allah in ɗan yi bayani akan Sheikh Zarban da abin da ya yi, saboda yana son ya tuttura wa 'yan uwansa Larabawa su san cewa ga yadda ya kamata malamansu a jami'o'i su kasance. Na yi masa jawabi na minti uku zuwa huɗu na tura masa, ya yi ta godiya, ya sake biyo ni ta WhatsApp ya ce don Allah in akwai wani abu rubuce, don Allah a rubuta a abin nan. Wani shi ma ya rubuto cewa waƙen nan da na rubuta na risa'i a bashi zai buga a jarida, ce na tura masa. Wani shi ma ya ƙara abin nan, shi ma ya ƙara nema na, wani ne shi kuma daban Dr. Idil Johani, ya ce don Allah in ina da wasu bayanai akan Sheikh Zarban yana son a bashi. Haka dai daga can ƙasar, wato wanda zai nuna maka cewa wato su kansu ba su fahimce shi ba sai yanzu. Shi yasa yadda mu nan muka ji abin, mu yadda muka ji rasuwar su ba su ji ta haka ba. Saboda haka ta'aziyya suke ta turo mu, wallahi ta'aziyya daga can ƙasar Saudiya kuma malamai. Saboda haka wannan yan bawan Allah ya yi sa'a, duka alamu suna nuna ya samu kabuli a gurin Allah, domin alamar kabuli a wajen Allah shine ya sa soyayyarka a cikin bayansa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to yadda Allah ya sa masa soyayya, ya sa soyayyarsa a cikin al'umma, ake ta faɗar alherinsa, alama ce ta kabuli a gurin Allah subhanahu wataala. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa ya kuma sanya aljanna ce mako masa, ayyukan da ya yi manya-manya Allah ya sa masa su a mizaninsa, kurakurai da laifuffuka Allah ya yafe masa. Allah subhanahu wataala ya sa masa 'yan baya waɗanda za su ɗora a kan abin da ya yi. Mun samu rashe-rashe na 'yan uwa waɗanda ake tare da su da waɗanda kuma aka yi musu rasuwa, muna wanda suke tare da mu a wannan majalisi. Akwai shugaban Izala na Gwale, Alhaji Muhammadu Ibrahim, da Allah ya masa rasuwa ran Talata. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci sha'anin yaɗa sunna a ƙasar nan, musamman a nan jihar, wanda duk suke mazauna Gwale sun san shi, har ma ya shahara da ɗan Izala. Tun muna yara su ne suke shirya wa'azin unguwa-unguwa, sau da kamar san wannan rayuwa ta yi kyau kwarai da gaske. An shuka alkhairi kuma muna fatan za a ga alkhairi. Allah ya yafe masa, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya alkinta masa bayansa. akwai wani malami shi ma mai da'awa sosai mai kokari mai bibiyar karatuttukan da muke anan kamar tare da shi yake yana son ya ji karatu kuma sannan mai karantarwa ne a can jamhuriyar Niger a Tasawa cikin jihar da magaran ne ko da magaran jihar Zandar Malam Ibrahim Jibril shi ma jiya Alhamis Allah ya masa rasuwa shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya karba ayyukansa Allah ya kula masa da bayansa akwai mahaifiyar su Alhaji Munzali Isa ko Munzali Isa wani abu wanda shi ma makonni da suka gabata Allah ya mata rasuwa akwai dan gidan Malam Abubakar Uba wanda yana daya daga cikin shine PRO na Al-Hawariyun shi ma mako biyu da suka wuce dan sa Allah ya masa rasuwa dukkan su muna musu addu'a Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ce makomarsu sanya aljanna ce makomarsu Allah ya bawa ƴan uwa da abokan arziki da iyaye hakuri da juriya akwai ƴan uwa da muke tare da su su ma anan da aka yi garkuwa da ƴaƴan yayarsa muna tare da shi koyaushe wajen karatuttuka an yi garkuwa da ƴaƴan yayarsu a funtuwa har gida aka je aka kwashe su kuma zuwa yanzu suna hannun ƴan garkuwa saboda sai mu yi ta dai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su ya kubutar da dukkan waɗanda suke hannun su dukkan wasu mutanen da suke hannun waɗannan miyagun mutane Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su Allah ya dawo da su zuwa ga ƴan uwansu da danginsu cikin aminci da koshin lafiya kuma wannan al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana saukin sa Allah ya yi mana Allah ya yi mana Allah ya yi mana ba dan halin mu ba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتطبقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب
Allah subhanahu wata'ala ce allazina ya'kuluna ar-riba wadanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi daga kaburburan su ba illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai dai kamar tashin wanda shaytan yake buge shi saboda hauka zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wannan ya faru da su ne saboda sun ce ciniki innama al-bay'u mithlu ar-riba ciniki kamar riba yake kawai wa halallahu albay'a alla kuwa ya halatta ciniki wa harrama riba ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatu min rabbih wanda wa'azi yazo masa daga ubangijinsa fantaha sai ya daina falahu ma salafa to abinda ya riga ya gabata ya zama nashi wa man ada wanda kuma ya kuma komawa ga abinda aka hana shi fa amruhu ila Allah al'amarin sa na ga Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wanda kuma ya koma to wadannan su ne ƴan wuta masu dawwama a cikin ta har abada wancan karatu da ya gabata mun yi magana akan riba da abubuwan da riba take shiga ciki da nau'ukan riba da wasu cinikayya da suke na riba ne to mun yi magana ƴan kai nayi to wannan ƴan kai nayi abin ya dame su saboda haka to da yawa ɗan kasuwa ɗin wani yana da shagon amma dai yana kayi nayin kuma bayan shagon banda na da shago kuma wani abin yazo sai ya kai na yi a ciki to abinda muka fada ko a wancan kara idan mai kaya da yardarsa ka karbi kaya ya baka ka je ka dora abin da zaka samu riba akai wannan babu komai wannan dillanci ne inda har akwai yarda yardar nan tana iyawa ya fito ya furta maka tana iyawa kuma al'ada ta gudana a haka cewa da ka zo gurinsa ya san ka daman ka kan zo ka karbi kayansa ka je ka dora wani abu ka kawo masa kudinsa shikenan ya maka Allah ya bada sa'a to idan akwai wannan yardar ba ku komai daman abinda ake nufi ka zo ba tare da yardar mai abun ba ka karbi kayansa ka je ka sayar ka cire kudinsa ka bashi ka dau ribar wannan baya halatta amma idan da yardarsa da amincewarsa sawa'un furta maka yi ko kuwa al'ada ta gudana haka domin akwai abinda malamai suke cewa al-ma'rufu 'urfan kal-mashruti sharfan do abinda aka san shi a al'adanci yana gudana to kamar an yi sharadi ne ba sai an fito an furta sharadin ba saboda in har al'adar ka da shi ta gudana haka kun saba yin haka watakila ma in yi kai baka yace maka to je ka Allah ya bada sa'a kaga ya san talle baka kuma ya san zaka je ka abin nan amma kawai ka zo ka dauka yin mutum ba tare da yardar shi ba tare da sanin sa ba to wannan shine muka yi magana akan sa saboda in kai nayi sai su fahimci ba wai duka kai nayi aka haramta ba kai nayin da shari'a bata yarda da shi ba shine wanda zaka zo ka dauka yin mutum ba tare da izinin sa ba tare da yardar sa ba ka je ka ce za ka sayar kuma ka ci riba kai ba tare da ka saya ba wannan aya muna kan gabar fadar Allah subhanahu wataala faman ja'ahu mau'izatu min rabbih wanda wa'azi yazo masa daga ubangijinsa fantaha sai ya daina wato ya daina cin riba falahu ma salafa to abinda ya riga ya gabata wato ya riga ya gabata na abinda suka yi na harkar riba to ya zama nashi wa amruhu ila Allah al'amarinsa kuma yana ga Allah anan ubangiji subhanahu wataala yana tafri'i akan wancan wa'idi wato ya fadi narko na waɗanda suke cin riba alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas bayan yayi wannan to sai ya fadi to ga yadda kuma waɗanda suka ji wa'azi in suka ji wa'azi suka tuba su kuma ga hukuncin su ce fa man ja'ahu maw'izatun al-maji'u anan ana nufin al-ilm wal-balagh wato ilimi yazo masa wanda ilimi yazo masa yaji cewa Allah subhanahu wataala ya haramta riba kuma ga irin narkon da ya tanadarwa wanda yake cin riba to idan da bai sani ba to wannan uzuri ne gare shi da bai sani ba sai ya yi ta'amuli da riba ko bai san abu kaza ne ba bace yana tayi bai san riba bace sai daga baya aka sanar da shi to wannan uzuri ne da shi yana da uzuri na abin da ya riga ya yi a baya Allah ba zai kama shi ba zai wato yi masa wannan uqubar da ya ambata ba cewa la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu min ash-shaytan min al-mas shi ba zai samu wannan ba za a yi masa wannan uqubar ba saboda wa'azi ko kuma ilimin sanin haramcin abin bai zo gare shi ba ma'ana yana da uzuri wa'azin da Allah yake nufi shine wannan wanda muka karanta cikin wannan aya la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas wannan shine wa'azin da Allah yake magana da kuma abin da yazo a cikin suratul al-imran يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون يا قوة نسك إيماني كلا كلك أشر ربانينكم بنينكم واتقوا الله كي يدوكو كن الله لعلكم ترحمون دومين أيبكو رحمة تونا وأزيني وأن الله سبحانه وتعالى يهي قوة نسك أشر ربا جواسو كي يهي ربا دومين غير النرق وأن الله سبحانه وتعالى يتاندر وما سكر ربا سيأتي wanda duk wa'azi wato ya samu ilimin haramta riba ya gane cewa riba haramun ce fantaha sai ya daina falahu ma salafa to abinda ya riga ya karba na dukiyar riba abinda ya riga ya ci na dukiyar riba to wannan ba shi da laifi a kansa wannan ya zama nashi Allah subhanahu wataala ya yafe masa wannan ana nufin ma salafa qabduhu abinda ya riga ya karba abinda ya riga ya ci ba abinda suka riga suka kulla ba na akadi na riba domin tana yiwa ya kulla akadi na riba amma ba a kai ga bashi kudin riba ba sai wa'azi ya zo masa to wannan ba zai ce bare dai an karba ba a'a wanda ya riga ya karba in ka riga ya karba sai daga baya ne yaji wa'azi to wannan abin da ya riga ya karba a baya ya zama nashi saboda haka anan ana nufin karba ba akadi ba ba kulla yarjejeniyar ba in aka kulla yarjejeniyar kafin azartar sai wa'azi ya zo wa mutum to bai cewa zai ci gaba da wannan yarjejeniya sai ya karbi kudin sa a'a wannan in ya karba haramun yace amma abin da ya riga ya wuce wannan ya zama nashi in ya kulla yarjejeniya bai karba ba sai ya ji haramci to abin da zai zo a gaba shine shine hukuncin sa inda Allah ya ce wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun Allah ya ce wa in tubtum in kuka tuba falakum ru'usu amwalikum to uwar kudi ne uwar kudi ce taku kaga anan ba a riga an karba ba to sai ka karbi uwar kudi kawai la tadlimuna kada ku yi zalunci wa la tuzlamu kuma ba za a zalunce ku ba kada ku zama azzalimai kada kuma a zalunce ku Allah ya ce wa amruhu ila Allah al'amarin sa na ga Allah anan malaman tafsiri sun kaddara fassarori daban-daban ko dai fassara ta abin nan wannan zamiri fa amruhu al'amarin sa shiwa ko dai ya koma ga shi man ja'ahu mau'izatun ana cewa wanda wa'azi ya zo masa ya daina to al'amarin sa shi wannan da wa'azi ya zo masa ila Allah yana ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala shi zai jibinci al'amarin sakamakon sa saboda ya daina ko kuma ya koma damirin ya koma zuwa ga masalafa abin da ya riga ya gabata fa man ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ay amru ma salafa ila Allah abin da ya riga ya gabata na kudin da ya karba ya ci na riba to wanda yana ga Allah subhanahu wataala shine zai jibinci yafi masa Allah ya ce amma tafsirin fa man ja'ahu damirin ya koma zuwa ga man ja'ahu shi yafi dacewa shi yafi zama zahiri domin shi ake magana akan sa ana maganan waɗanda suke cin riba din aka ce wanda ya samu wa'azi ya zo masa ya daina falahu ma salafa to abin da ya riga ya karba a baya ya zama nashi wa amruhu ila Allah al'amarin sa kuma na ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana amru jaza'ihi 'ala al-intiha sakamakon ya daina din al'amarin ya daina din wanda yana gurin Allah subhanahu wata'ala shi zai biya shi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wanda kuma ya koma ga abin da aka hana shi to waɗannan su ne ma'abota wuta kuma su ne masu dawwama a cikinta har abada hum fiha khalidun su ne masu dawwama a cikinta anan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ma wanda zai koma ga laifin da aka hana cewa zai shiga wuta kuma zai dawwama to ko dai ya zanto wa man 'ada wanda ya koma zuwa ga abin da suke faɗa din can da cewa innamal bai'u mithlur riba cewa kasuwanci ma kamar riba ne kaga wannan magana ƙaryata Allah ne subhanahu wata'ala wanda ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba to duk wanda zai koma ya ci gaba da faɗar waccan maganar to kaga ya kafirta wanda ya kafirta kuma in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba kaga kenan ayar tana hukunta wato dawwama ga wuta ga wanda ya koma zuwa ga kafirci kafirci ne mutum ya ƙaryata Allah Allah kuma ya rarrabe tsakanin ciniki da riba ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba to in mutum ya ci gaba da cewa ai riba ma kasuwanci ne harkar riba ma kasuwanci ne to wannan kaga ya ƙaryata Allah subhanahu wata'ala to wannan su ne Allah ya ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sai zanto hukunci ne aka yi ma waɗanda suka kafirta da maganar da suka yi ta cewa innamal bai'u mithlur riba ko kuma wato yana nufin ko kuma ya koma ga wanda suka halatta riba ko da ba su faɗi waccan magana ba ko da ba su ce innamal bai'u mithlur riba ba amma kuma a wajen su riba halalci a wancan su kaga wannan ma sun halatta abinda Allah subhanahu wata'ala karara da nassin alqur'ani ya haramta kuma a daidai wancan lokacin da ayoyin suke sauka dole za a samu munafikai waɗanda wannan haramta ribar ba zai musu daɗi ba sun saba ci da riba kuma ba imani suka yi na gaskiya daga zuciya ba saboda haka idan alqur'ani ya sauka ya hana wannan za su riƙa jin cewa an hana musu wani abu ne na cin abincinsu to kaga waɗannan suna iya yiwa su koma su ci gaba da abin da suke yi to kaga waɗannan ba musulmi bane ana iya cewa fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah subhanahu wata'ala ya san cewa rashin barin cin ribar da suka yi ya samu asali ne da ƙaryatawa da take cikin zuciyarsu da munaficin da yake cikin zuciyarsu ƙaryatawa wannan take cikin zuciyarsu da munaficin su kafirci ne saboda haka Allah ya musu hukunci da cewa ƴan wuta ne kuma za su dawama a cikin wuta to kaga bisa ga wannan fassarar al-khulud fil nar yana nufin dawama a cikin wuta idan kuma ka mayar da ka fassara wa man ada wanda ya koma ya ci gaba da mu'amala da riba bayan an haramta kuma ya ji haramun ne sannan ya koma ya ci gaba da mu'amala ta riba duk da inda za a tambaye zai ce haramun ne amma dai ni ba zan iya dainawa ba ko hanyar cin abinci na kenan amma dai na yadda haramun nake ci to kaga wannan ba daidai yake da na farko ba na farko shi ya ƙaryata hukuncin ne ya ƙaryata Allah ya halatta abin da Allah ya haramta shi kaga hukuncinsa kafirci ne amma wanda ya yadda haramun haramun ci amma dai san zuciyarsa ya hana shi bari ko shi dan ya hana shi bari to kaga wannan ba za ka kira shi kafiri ba yana nan a musulminsa to idan muka ce ayar tana magana a kansu wa man ada fa ulaika wa man ada wanda ya koma ya ci gaba da mu'amala da riba bayan ya san haramun ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ƴan wuta masu zama masu dawama a cikinta dole ma'anar khuludi anan ta canza da zan toba ana nufin dawama har abada ba ana nufin tulul muks ana nufin za su dadi a cikin wuta za su shiga wuta za su dadi saboda a larabci al-khulud yana zuwa da ma'anar dadewa akan yi amfani da al-khulud ana nufin a dade ana abu kamar yadda larabawa sukan yi wa ɗayansu kamar mai sarauta a ce khalladallahu mulka fulan khalladallahu mulka fulan kaga anan ba ana nufin har abada ba har Allah ya dade ƙasa yana mulki ana nufin ya dau lokaci ya jima har a fara gajiya da shi to kaga wannan dadewa ake nufi da khulud anan shi yasa sukan kirawo sukan sa wa ƴaƴansu Khalid aka ce Khalid akwai ba sunan Khalid nan ma na san akwai su ko ko mu ce Haladu to ai kaga Khalid yana nufin dawwaman mai amma Laraba ai ba dawwama suke nufi ba sun san ba wanda aka taba sa wa Khalid ya dawwama a gaban su nawa Khalid ya mutu amma dai suna yin wato fata ne yayi tsawon rai an gane saboda haka sai su ba sa masa suna Khalid fatan su yayi tsawon rai ya dade a duniya to haka kaga kalmar Khalid ko kalmar Khulud anan ba tana nufin zama har abada ba to da wannan aka fassara fadar Allah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima kaga ba wanda ya ci kisan mu'mini kafirci ne kafirci kuma shine me shi yake dawama a wuta amma mu'mini ko ya shiga wuta akwai ranar da Allah zai fitar da shi da imaninsa to wanda ya kashe mu'mini Allah ya ce fajaza'uhu jahannam sakamakon sa wutar jahannama ce khalidan fiha to kaga zaka ce zai dawama ma'ana ba ranar fita ya aikata kabira daga cikin kaba'ir kabira daga cikin kaba'ir ba ta dawama da mutum a cikin wuta to khalidan anan kaga zaka fassara shi da wannan fassara ta biyu cewa zai shiga wuta kuma zai dade a cikin wuta din nan to wannan aya da ire-iren su suna daga cikin ayoyin da khawarij masu kafirta mai aikata kabira suka yi riko da su suka yi hujja da su wajen kafirta mai aikata kabira da cewa in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba irin wannan ayar da muka karanta ta wa man yaqtul mu'mina da irin wannan da wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha ko fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada suka dauki cewa ai gashi Allah ya ce wanda ya saba Allah da manzonsa yana da wutar jahannama da zai dawama a ciki suka ce to kaga da bai kafirta ba za a ce zai dawama ba to kaga a bisa tafsirin farko suka dauka na cewa dawama ana nufin har abada ba za a fita ba wa ma hum bi kharijina minan nar amma bisa tafsiri na biyu wanda muka ce larabawa suna amfani da kalmar khulud suna nufin dadewa kaga ayar da take cikin ayar da take cikin suratul nisa'i wacce take magana akan wanda yake kisa ya kashe mu'mini da gangan kaga ba a yi taqidin ta da abadan ba ba a ce har abada ba fa inna fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ba a ce abada ba saboda haka kaga anan zai shiga wutar jahannama zai dade a cikin ta zai dade a cikin ta saboda haka wannan hujja da suka yi ba hujja bace sun dai dauke ta a matsayin hujja domin shigar da wato kafirta wanda yake aikata kabira da kuma tabbatar masa da shiga wuta har abada amma sun manta sauran nusus wadanda suka zo wadanda suke nuna cewa Allah subhanahu wataala zai fitar da dukkan wani mumini wanda yake da imani ko da gurgurdan kwayar komayya ce a zuciyarsa za a fitar da shi daga cikin wuta amma da shafa'ar abin nan annabawa shafa'ar salihai da shi shafa'ar rabbul izza ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya fitar da su saboda zaman su a ciki ya kare to sai su yi watsi da dukkan waɗannan nassuka sai su dauki waɗannan nassoshi waɗanda suna daukan ma'ana guda biyu sai su dauki ma'anar da tafi kowace tsauri sai su fassara nassin da ita to kaga wannan shine sakamakon wanda zai rika fassara alqur'ani amma ya kauda kai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kauda kai daga bayanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dai zaka fassara alqur'ani dole ne sai ka hararo sauran ayoyi kuma sai ka hararo hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin shi aka saukaro da alqur'ani kuma shi aka bawa izinin yayi bayanin abinda ake cikin yake cikin litu bayyana linnasi ma nuzila ilayhi Allah ce yayi bayanin abinda aka saukar masa saboda haka shine zai yi bayani cikin bayanansa kuma ya nuna cewa sahibul kabira mai laifi manya masu manya manyan laifuka cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko sun shiga wuta za a fitar da wanda fi qalbihi adna misqali habatin min khardal min al-iman nassoshi sun zo da yawa wanda suke nuna haka to wannan aya tana nuna cewa wanda yake abin nan wanda yake riba kafin saukar da ayar da ta haramta wato ta haramta riba wannan ayar da aka haramta riba kafin saukar da ita to falahu ma salafa abinda ya riga ya karba ko ya tara ko ya ci to dashi ne matukar dai ya daina to malamai sun karkasa tuban masu cin riba hala ta farko wato kaso na farko sune waɗanda suka zanto suna mu'amala da riba sun karbi kudin riba sun ci kudin riba tun kafin ayat ta sauka kun san mu'amala ce kamar da muka yi bayani a baya larabawa suna yin ta a jahiliya daga cikin suma ko waɗanda suka maida abin sana'a kamar al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana daga cikin waɗanda suka maida abin sana'a za su baka bashi in ya so idan lokacin biya yayi baka biya ba sai a ƙara maka lokaci amma za a ƙara maka kuɗi kun san ribar jahiliya din ma ta fita ta yanzu sauki ta yanzu da an baka bashi kudin ƙarin zai hau su can suke yi ko dai umma an taqdi wa imma an turbi sai an zo biya ne in ka kasa biya sai a ce to za a daga maka kafa amma za ka ba da wani abu kaga wato masu cin ribar jahiliya sun fi sauki sun fi tausayi akan masu cin ribar yanzu su yanzu ana kana karba to kudin ruwan ya hau kanka tun farko ma za a gaya maka kaza za a baka amma in ka tashi biya kaza zaka biya saboda ka ribar jahiliyar yanzu ta fita jahiliyar baya muni to saboda ka wasu sana'ar suke nan ba a saukar da ayar da ta haramta ba saboda suka ci gaba da yi to ayar da ta sauka ta haramta wannan to duk abin da suka riga suka karba suka ci a baya ko suka karba ya zama dukiyarsu watakila suka sayi filaye watakila suka sayi dabbobi da kuɗin to ba a cewa sai sun dawo da shi falahu ma salafa wannan abu da ya riga ya karba ya zama dukiyarsa to shikenan ya je ya ci gaba da amfani da shi bamu samu wani nassi ko da guda ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda yake nuna cewa annabi ya umarce su cewa su dawo da duk abin da yake a hannunsu wanda suka karba a baya babu wani nassi da ya nuna haka kuma da a ce akwai wani da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wani abu irin wannan to wani abu ne da ba zai yi a boye shi ba saboda haza bi mata ubu bihil balwa abu ne ya riga ya fantsama ya yaɗu ana mu'amala da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa Abbas ibnu Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu da irinsa masu irin wannan sana'a sun dawo da kudaden to da babu shakka wani abu ne da ba zai yi a yi shiru ba an bace shi ba saboda haka anan adamu naqli dalilun ala al'adam rashin ruwaito mana wani abu irin wannan yana nuna cewa ba ya faru ba saboda haka babu wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bibiye shi cikin su yace sai ya dawo da dukiyarsa wacce ya tara ta hanyar riba wanda ita ce halar farko hala ta biyu bayan ayat ta sauka wannan ayat da muke karantawa da ta sauka ba lalle ne kowa ya san da ita ba tana yiwa wani ya mu'amala ta hanyar riba bai san riba yake yi ba a yanzu haka da yawa musulmi suna yin wasu abubuwa na riba ba san riba bane ba san riba bane daga baya su ji wa'azi su ji cewa an haramta wannan riba to shin su ma abinda suka karba tunda dai ayar ta riga ta sauka dama shekara 1400 da wani abu ayar ta riga ta sauka amma shi bai taba jin cewa mu'amalar da yake yi ba akwai riba a ciki sai daga baya karatu yayi karatu sai ya ji ana magana cewa abu kaza riba ne ba kyau haramun ne to shin in ya zanto wannan ce sana'a sai ya tara kudaden sa akan haka shin in ya tashi tuba shi ma za a yi masa mu'amalar da aka yi su al-Abbas ibn Abdul Muttalib waɗanda aka bar musu dukiyoyinsu kafin a saukar da ayar shi fa yanzu an saukar da ayar amma bai sani ba shi ma za a yi masa mu'amalar da aka yi musu a ce shi ma ya ci gaba da riƙe kuɗaɗen sa ko ku a'a za a ce a'a sai ka kawo an tace an tace an tace a bar maka uwar kuɗinka sauran kuma a sanya za a yi da su to shi ma hukuncinsa irin na farko ne shi ma hukunci irin saboda lokacin da yake kulla cinikinsa ko yake harƙallarsa azatansa halal yake yi bisa itikadinsa halal yake yi bai ɗauki cewa abin da yake yi ba haramun ne to saboda ba za a yi masa hukunci da wani hukunci ba sai bayan ya san hukuncin a ƙa'idar ta shari'a ko da akwai dokar sabanin dokoki na zamani da ƙasashe suke yi in dai aka riga aka yi doka ko baka san da ita ba in ka karya doka za a kama ka kana zuwa ce ai an hana wallahi ban sani ba to kai ne baka sani to ita shari'a ba haka take ba ita shari'a in ta yi doka akwai bukatar sai ka san ta sannan a kama ka da laifi saboda ka in baka san da ita ba sai ka yi shirmanka to shari'a tana kawo da kai shi yasa za ku ga mutumin da ya yi wani abu bai san yana karya azumi ba misali ba a cewa sai ya dawo sake azuminsa duk da cewa abin nan sananne ne yana karya azumi yana na littafi yana karantawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadar sa fakulu washrabu hatta tabayyana lakum khaytul abyad hatta tabayyana lakum khaytul aswad min khaytul abyad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl lokacin da wannan aya ta sauko su daga cikin sahabbai suka fahimce ta a baibai da yawa daga cikin sahabbai sai suka fahimce ta a baibai ana nufin cewa a tunaninsu ka ɗauko wani zaranka wato da baƙi da fari ka riƙa ɗagawa cikin duhu wanda ka gaba in ka gaba ka iya bambance baƙin da farin ka ci gaba da ciye-ciyenka sai lokacin da haske ya yi sha kake iya gane ga baƙin ga farin to sai ka daina ci haka suka zaci ya ce hatta ya tabayyana lahu al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr to sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba haka ake nufi ba innama huwa بياض الفجر من سواد الليل انا نفهم حسكن الفجر حسكن فتوور الفجر daga duhun dare shi ake nufi to amma duka wadannan da suka yi abubuwan baya azumin sa a baya annabi ta ce nawa kuka sha to ku biya ba annabi ga musu haka ba saboda a lokacin da suka yi suna da daidai suka yi ba a ce su biya ba almusi'u salati wato wanda yazo ya ta salla annabi yana cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli irji fa salli fa innaka lam tusalli kaga ai kafin nan ya dade yana sallar sa haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallar yake cewa ka saki saboda ita ana cikin ta lokacin ta bai wuce ba amma bayan ya nuna wa annabi shi fa wannan sallar ita ce kure a daka abun sa wallahi la uhsinu ghayraha fa'allimni ya rasulullahi banda wannan bazan iya maka wata ba a koyar da ni annabi ya koya masa tun daga kabbara har ma zuwa sallama amma ba mu ji ya ce to yanzu shekara nawa kai kana wannan sallar ba sai a yi lissafi sai a ce to kai ta salloli kowace kai ta biyu sai ka wannan shekarun ba a masa haka ba saboda shartu taklif akwai al-ilm yana da cikin shurutu taklif bayan hankali bayan balaga akwai al-ilm ya zama da kana da ilimin abin cewa ana buƙatar ka da shi ko ka aikata ko ka bari din tsayin da wanda ya yi wani abu bai sani ba to ba abinsa da cewa sai ya saki abin don haka waɗanda suka karɓi dukiya ta riba bayan an saukar da abin nan amma ba su da ilimin abin to su ma halarsu irin waccan ne saboda babu saboda raf'ut taklif anhum saboda babu ilimi ba su da wani ilimi da suka sani da haka su ma sun shiga fa man ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Da haka kaga an hada abin ne da man ja'ahu mau'izatu min rabbihi, abinda ake nufi da maji'ul mau'iza shine al-ilmu wal balagh, kamar yadda muka faɗa mutum ya zama ya samu ilimin abin sakon ya zo masa. Hala ta uku, wanda ya karbi riba ya ci riba kuma ya san haramun ci, ya san haramun ne amma kuma ya ci gaba da karba ya ci gaba da cin riba, sai kuma ya zo ya tuba ya daina. Kaga a baya can ya yi ta kulla mu'amalolin da ya san haramun ne, ba wai yana kullawa akan abin da bai san hukuncinsa ba, ya sani haramun yake yi, yake ci gaba da yi, yanayinsa ya saba da na farko, ya saba da na biyu. Na farko shi ba a saukar da hukunci ba, na biyu an saukar da hukuncin amma ba su san shi ba, amma shi wannan an saukar da hukunci kuma ya sani, kuma ya ci gaba da mu'amalarsa ta riba, sai kuma daga baya ya ce zai zo ya tuba. Kaga ya yi kama da mutumin da yake fashi ko yake sata ko yake kwaci, yana fashi ya san fashi haramun, yana kwaci ya san kwaci haramun, yana sata ya san sata haramun ci, sai ya zo zai tuba. To yaya wannan dukiyar da ya samu ta hanyar riba zai ci gaba da mu'amala da kayarsa, ko ku a'a ita wannan dole ya bayar da ita ko ya bayar da ita a yi aikin alheri? To anan malamai sun kasu daga cikin fuqaha ko da suke rabawa tsakanin, suke rarrabewa tsakanin wanda ya sarrafa da wanda bai sarrafa ba. Sun ce wanda ya sarrafa ta, wato ya sayi abinci ko ya ci ko ya sa ya kaya ya kashe, to wannan sun ce shi kenan falahu ma salafa, sauran kuma da yake in canjin sai a karbe. Amma wanda ya riga ya ci, to shi kenan ya ci bilis. Akwai kuma wanda yake cewa har wanda ya ci din sai ya dawo da shi, da wanda ya cinye da wanda bai cinye ba duka gaba daya. Yanzu sun ce ai misalinsa kamar misalin wanda ya kwace ne, kuman da ya kwace kayan mutum ko ya kashe abin ko ya sarrafa abin sai ya dawo da shi. Idan zai tuba to sai ya mayar wa da wanda ya kwace masa ko ya sace masa, sai ya mayar masa da kayansa. Suka ce to wannan ba haka ne, saboda wanda ya karbi kudin mutum da riba ta hanyar riba to shi ma sai ya yar masa, akwai wanda ba sa bambancewa tsakanin ya kashe ko bai kashe ba. Akwai kuma waɗanda suke cewa duka nashi ne, da wanda ya kashe da wanda bai kashe ba, matukar dai zai yi tuba ta gaskiya. Wanda ya riga ya ci ya zama nashi, falahu ma salafa. Wanda ma bai cinye ba, ya sayi gidaje, ya sayi motoci, ya ajiye account ɗinsa, falahu ma salafa, shi ma ya je ya rike nashi ne, illa iyaka dai ya yi tuba ta gaskiya akan ba zai koma ba. Wannan shi ne ra'ayin da Ibn Taymiyyah yake karkata zuwa gare shi. Wani ra'ayi na uku, cewa falahu ma salafa din sawa'un ya cinye ko bai cinye ba, ya zai ya rike ya zama nashi. Suke cewa Ibn Taymiyyah da waɗanda suke da wanda suke cewa da a ce za a haɗa tuban da cewa sai ya mayar da duk abin da ya tara ta wannan hanyar, duk sai ya dawo da shi komin yawansu. Wani ya sayi gidaje barkatai, ya yi motoci, ya gina kamfanoni, ya yi waye duk ta hanyar wannan, sai ya zo a ce za ka tuba? Eh, zan tuba. To yanzu za mu duba kamfanoninka da ka gina na riba, da waye na riba, da waye na riba, duk sai ka dawo da su. To in ba a yi sa'a ba, kai zai wahala ma, zai ki tuba shekara da shekaru yana tara dukiyar amma ta haka. To kaga wannan zai jawo ya ma fasa tubar gaba daya, saboda tsananin kwaɗayin dukiyar ɗan adam yake da ita. Wa innahu li hubbil khairi lashadid, saboda tsananin san abin hannunsa, a ce sai ya tattaro dukiyar da ya wahala tara ta tanya, to sai a raba shi da tuba. Sannan kuma ta yaya za a iya tacewa a gane wannan kuɗin na gurin suwa da ne da ya takarba, wannan na gurin suwa da ta yaya ba zai yi ba? Saboda haka akwai wanda ya fara tun daga zero ne har ya kai abin da ya kai. To wannan haramcinsa ya sha bamban da haramcin abin da ka karɓa daga wani ba da yardarsa ba. Akwai bambanci, wannan haramun ne amma akwai taradi. lokacin da zai yi harkar wanda zai harkar da shi ai da yaddar sa ba matsa masai ba in yace ba zai yi ba shikenan zai bashi sabanin wanda zai tare mutun ya kwata sabanin dan fashi shi wanda ai ba taradi tsakanin su so kaga ba za a yi kiyasin wannan da wancan ba shi wancan galibi wani abin da yake da taradi da yardan mutun aka yi shi za ka ga mutun ba zai rike abin aransa ba ko da a lokacin zai ji zafi cewa ya zuwa da ma sai ya mun haka amma dai karshe dai zai manta amma abinda aka tare mutun aka kwata to har abada in yaga wanda ya kwaci kayansa sai ya ji wani abu a ransa ba ma shi ba inda zai sanar da ƴaƴansa da jikokinsa cewa wane ya kwace min dukiyata ne to babu shakka ba za su manta da wannan abun ba ba mamaki ma a yaki a tsakanin bangarorin biyu akan wannan kaga ba za su zama ɗaya ba ba za su zama ɗaya ba wajen hukunci sannan kuma da sata da kwaci da ire-iren waɗannan abubuwa da ake yi ba tare da yardan wanda aka yi tare da shi ba wannan haramcin sa abu ne mafturu mutane kowa yana jin wannan ko ba musulmi bane yana jin cewa wannan abu ne mai kyau ba saboda haka bayyanar haramcin wannan ga kowa da kowa yafi akan bayyanar haramcin riba an fahimta yafi tsanani akan bayyana su tafi bayyana akan haramcin riba duk da cewa ita riba ta fi tsanani saboda abinda zai fi wato inda riba ta fi tsanani saboda duk abinda za a rika yin sa da yarjejeniya haramun din da ake yin sa da yarjejeniya haramun din da ake watakila legalizing din sa amma halatta shi abinda a dokance yafi muni don yafi yaduwa akan haramun din da kowa yake ganin shi munkar ne an fahimta haramun din da kowa yake ganin shi munkar ne kai da ni da kowa zai ga wannan abun ba mai kyau bane to duk zamu haɗu wajen yakar sa amma abinda aka dauke shi cewa da yardar mutun ake yin sa kuma ma watakila an ma masa dokar da ta halatta shi to wannan yafi saurin yaduwa kuma sannan ba za a damu wajen yakar sa ba saboda ka ga duk ba za ka daidaita wannan da wancan ba to watakila wani ya ce to ai idan mutun ya san in ya ci riba ya karbi kudin riba kafin ya tuba ya zama nashi to watakila ya ce to in haka ne bari in bari sai na kara ka in kullun zai tuba sai ci bari dai in kara dai akwai wata mu'amala bari in gama da ita saboda ya san in ya tuba za a ce ya zama naka to sai ya dinga jan kafa ya dinga jan kafa to kaga wannan sai a gaya masa cewa ai ajali ba a hannunka yake ba al-ajalu bi yadillah ba wanda ya san sanda mutuwa za ta zo masa saboda ka tana yiwa kana wannan daga kafar Allah ya karbi ranka saboda ka kai ya santo wannan saukin da zaka samu ya hana ka gaggauta tuba domin kana iya kwana a ciki kana iya samun kanka a kabari baka tuba ba saboda ka sai a gaya masa wannan kuma ai kamar tuba ce ai kaga mun san cewa at-taubatu tajibu ma qablaha mutumin da ya tuba at-taib min dhanbi kamar la dhanba la mutumin da ya yi zunubi ya yi shagiya ya yi zinace zinacin sa sai ya tuba fa ulaika yubaddilu llahu sayyiati hasanat to wannan ai ba zai wato fadar wannan duk da mun san cewa wanda tun da za a canza mun bari in ci gaba da abin da nake yi sai daga karshe na tuba wannan zai hana a faɗi hukuncin ba zai hana a faɗi hukuncin ba ba zai hana ka ce wanda ya tuba ba Allah yana shafe masa laifuffukansa na baya ba zai hana ba ko da ko wani zai iya taswifin tuba zai iya daga kafa ya ta jan jiki wajen tuba ba zai hana ka faɗi hukuncin ba haka wannan ma ba zai hana a faɗi hukuncin ba dan za a samu wani ya ce to bari in ƙara lokaci saboda mu'amala kaza 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 in gama da ita sannan in tuba tunda an ce nawa ne saboda ka wujubu tarahi wannan la yulghil hukm ba zai soke wannan hukuncin ba kuma zai bata rahamar Allah da falalarsa ba ba zai bata rahamar Allah da falalarsa ba kuma mutun ya yi ta jan kafa wajen ya tuba har sai ya karbi abinda zai karba na riba ya fi masa sauki akan ka haramta masa duka dukiyar ma ya fasa tuban da ya ja kafa wajen sai ya karbi kuɗi kaza sannan ya tuba da kuma ka haramta masa dukiyar duka ya ki tuba wanda ya fi sauki gara ka bashi ya ja kafa din ya tuba saboda ka jan kafarsa wannan ba zai hana ka abin nan ba ba zai hana ka gaya masa hukuncinsa ba daga hannu kake yi to to da za mu shiga wata mas'ala a cikin ayar kafin mu je ayar gaba tunda mun ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun akwai mas'alar da take karkashin fadar Allah subhanahu wata'ala la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas shine shigar aljani jikin mutum so da yawa daga cikin malamai sun yi hujja da wannan ayar akan cewa ashe aljani na iya shiga cikin mutum tunda shaytan shaytan aka ce shaytan an fin jinsin aljani an gane jinsin aljani fitinanne mara jin magana shi yake cin shaytan haka nan aka samu jinsin mutum fitinanne mara jin magana shi ma sunan shi shaytan to aka shayatinul insi wal jinni to aka wannan shaytan da ake magana anan yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas ana nufin shaytanul jinni wanda shaytanun aljanu suke bige shi saboda haka ya samu hauka ko ya samu farfadiya da sauransu to wannan ayar da yawa daga cikin malamai sun yi hujja akan cewa abin nan ana samun masul jinni ga al'insi mutum yana wato shedan yana aljani yana iya shiga jikin mutum ko abin nan ya shafe shi da cuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yajri min ibni adam majra ad-dam shedan yana gudu a jikin mutum magudanar jini wato yadda jini yake gudana a jikin abin nan yadda jini yake gudana a jikinka haka shedan yake gudana a wannan magudana saboda ka almas bigewar aljani ga mutum wannan wani abu ne da duka ahlus sunna ammatu ahlus sunna suka yadda da shi babu wani cikin ahlus sunna da ya fita daga wannan hukunci cewa shedan aljani yana shiga jikin mutum duka ahlus sunna sun yi abin nan abul hasan al-ash'ari a cikin maqalat dinsa yayi nasi akan haka abul hasan al-ash'ari yayi nasi akan haka haka nan da yawa daga cikin al-mutakallimun duk da sun rike ilmul kalam cikin harkokin bincike na aqida su ma sun yadda da wannan saboda haka akwai masi na haqiqa na aljani ga jikin mutum duk da an samu su daga cikin ahlul kalam da suka yi inkarin abin kamar mu'tazila kamar al-jubba'i da abubakar razi ibn hazm ya kule shi ma kamar yadda masu aiki da hankali zalla ba tare da komawa ga nasi ba su ma suka kore wannan to amma wannan babu hujja da za ta nuna korewar kuma insha Allah wannan gaba za mu ƙara tattaunata a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh